Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke sake farin cikin kasancewa da ku a daren yau Alhamis 12 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa yau Alhamis ne sojojin Faransa suka fara fikewa daga jamhuriyar Niger kamar yadda gwamnatin sojin kasar ta nema. Bayan haka muna kuma dauke da fashin baki akan sabon shugaban hukumar EFCC Olukayi ne da shugaba Tinubu ya nada shi a yau nadin da ya zo da cece kuce. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan kokari da mahukunta ke yi wurin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni daga tarayyar Najeriya. To amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Alhamis, Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare a zirin Gaza, inda ta sha alwashin cewa babu kakkauta a lugudan wutar da take yi a yankin da ke karkashin ikon kungiyar Hamas, har sai mayakan sun sako kimanin mutane 150 da suka yi garkuwa da su. Ba za a bude wutar lantarki ba za a bude ruwa ba, kuma babu motar dakon man da za ta shiga yankin har sai an dawo da 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su gida. A cewar ministan makamashin Isra'ila Israel Katz a shafin X, wanda kuma ake kira Twitter, Isra'ila na ci gaba da shirye-shiryen kai farmaki Gaza ta ƙasa, amma ta ce ba a yanke shawara akan yadda za a kai farmakin ba. Rundunar sojan Isra'ila ta jirge dakaru 300 a kusa da kan iyakar Gaza, yayin da suke mayar da martani akan harin da mayakan Hamas suka kai, wanda ya kashe sama da mutane 1,200 a Isra'ila. Wasu hare-hare da Isra'ila ta kai sa'o'i bayan harin da Hamas ta kai a ranar Asabar ya kashe mutane akalla 1,350 a Gaza. Yayin da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta biyar, Yahudawa da yawa a faɗin duniya suna fuskantar barazanar kyama. Kama daga birnin New York zuwa London, St. Louis da Sydney, al'ummar Yahudawa na fuskantar kiyayya da sukan fuskanta a duk lokacin da rikici ya barke a gabas ta tsakiya. Abin takaici ne ganin a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin Isra'ila da Falastinawa, sai Yahudawa a duk sassan duniya sun fuskanci wani ɗan tashin hankalin kiyayya, a cewar Heidi Barrage, ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wani shirin yaƙi da kiyayya da tsatsauran ra'ayi a duniya. Wani jami'in Rasha ya faɗa a yau Alhamis cewa tarkacen jirgin sama mara matuƙi da Ukraine ta harbu sun kashe mutane 3 a yankin Belgorod na Rasha. Vyacheslav Gladkov, gwamnan yankin, ya faɗa a kafar Telegram cewa tarkacen sun lalata wani gida kuma an gano gawarwakin mutane 3 a cikin baraguzan ginin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta daƙile wani harin jirgin sama mara matuƙi na Ukraine, inda kuma makaman kariyarta na sama suka kakkaɓo wani jirgin mara matuƙi a Belgorod. Belgorod dai na ɗaya daga cikin yankunan Rasha da ke kan iyaka da Ukraine. Ita ma rundunar sojan Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙi guda 33 da suka auna yankuna da yawa, kuma makaman kariya ta sama na Ukraine sun lalata 28 daga cikin jiragen. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin kare haƙƙoƙin bil'adama na sukar ƙasar China bayan rahotannin da ke cewa Beijing ta maida wasu 'yan Koriya ta Arewa su 500 da suka sauya mazauni zuwa ƙasarsa a kan dole. A cewar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama na Koriya ta Kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa, an tura 'yan Koriya ta Arewar da suka gudo daga ƙasarsu zuwa kan iyakar China da Koriya ta Arewa a farkon makon nan, jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin nahiyar Asiya ta 2022 da aka gudana a birnin Hangzhou na ƙasar China. Wannan dai shi ne karan farko da China ta mayar da 'yan Koriya ta Arewa da yawa ƙasarsu tun bayan da Pyongyang ta fara sassauta takunkumin da ta sanya kan iyakokinta saboda annobar COVID-19 a cikin 'yan watannin nan. Kafin ɓarkewar cutar, China akai-akai tana maida 'yan Koriya ta Arewa da ke gujewa kasar sa gida inda suke fuskantar hukuncin da ya hada da aikin karfi na tilas zama gidan yari azabtarwa ko makisa. A yau Alhamis, gwamnatin Taliban ta kasar Afghanistan ta rage adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta auku a yankunan yammacin kasar zuwa kimanin 1,000. Aka san adadin baya da ya nuna cewa mutane fiye da 2,000 ne suka mutu. Ma'aikatar lafiyar al'umma ta Afghanistan ta wallafa adadin baya-baya a shafin X, wanda kuma ake kira Twitter. Tana mai cewa kusan mutane 2,400 suka jakkata tun daga ranar Asabar a lokacin da girgizar kasa mai karfin awo 6.3 ta farko ta faru a wasu gundumomi a yammacin lardin Herat da ke kan iyaka da Iran. Mai magana da yawun hukumar UNICEF ya fadawa muryar Amurka a yau Alhamis cewa sama da kashi 90 cikin 100 na waɗanda aka ce sun mutu mata ne da ƙananan yara. Yana mai cewa adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa.
Ta gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan kai ruwa da aka yi ta yi a kan sojojin Faransa su fice daga jamhuriyar Niger, yanzu dai ta tabbata inda sojojin na Faransa suka tattara komatsansu. Da magaram ita ce hanyarsu sai difa kada su gangara cikin ƙasar Chadi. Dalili kenan kuma da hukumomi suka ja hankulan al'umma kada wani ya kula su ko kuma ya musu ihu yayin da suke ficewa ƙasar. Ga dai tamar abari da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Bayan kikikaka da kai ruwa rana da aka yi ta sha a wannan kasa ta jamhuriyar Niger kan ficewar 'yan kasar Faransa daga Niger din, za a iya cewa Allah ya yi wai gurguwa da auren nesa, an ji 'yan magana. Tuni dai sojojin Faransa suka harhada yanasu suka kama hanya inda za su biyo ta nan da magara su bi ta difa su kuma yada zango a kasar Chadi. Hakan ne ta sa gwamnan jihar da magaran mai girma Isufu Labo ya ja hankalin al'umma.
Dangance da takaddama da muke yi domin so zana na horon shubar kasanmu, da yarda Allah an sami yarjejeniya tsakanin gwamnati da mutanensu, za su fara barin kasanmu yau 10 ga watan Oktoba a 2023. Kamar yadda kuka sani, yau da wata biyu muna cikin kokowa. Akwai mutanen da suna ba su kwana zamne, suna adoyi, suna salloli, suna duka dai kokowa wadda za ta tilasa mu waɗannan su zauna Faransa su bar kasar. Za su fara kokotar da tarana su kamo hanya zuwa Chad. Abin da nake tambaya ku al'umma Zandar birni da ƙauye, duk inda ku ga sun wuce ka a kula musu, a juya musu baya, saboda su suna jiran wani abin da zai taba su huce haushinsu. Saboda haka muna roƙon ku, muna jan hankalinku duk inda kuka sana wuce akwai banza da su. Abinda muka nema ne da yarda Allah, da adoyin da muke yi, da sallolin da muke yi kuma Allah ya kawo mana shi, sai mu ce Allah ya sa yadda suka dauki niyyar fita daga kasanmu, Allah ya sa su fita lafiya, su bar kasanmu su warma lafiya lau.
Shi ma dai Sultan na da magaran Alhaji Abubakar Sanda, wanda aka yi haduwar da shi, ya ƙara jaddada wa jama'a da su kula da yi ma yara magana kan waɗannan sojoji da za su wuce.
To muna so duk bakin mutum wanda yake mutum ne manzilin mutum ko yaro ne karami, a kiyaye da cewar kada a shiga sha'aninsu, kada ma a kalle su, mun san samu ne. To ba a samu ba a can, an yi ba a samu ba, to a nan ma kala a samu. Muna kira gare ku kowa ya kiyaye da haka, ya zamanto mun samu kasar mu ta zauna lafiya, kowa ya zauna lafiya, su zo su wuce lafiya. Shine kiran da muke a duka al'umma, kowa ya san da haka.
Daga nashi waje babban magajin gari na da'irar da magaran Abdulrahim Balarabe cewa yayi wannan abin alfahari ne a gare su, za a iya cewa haƙansu ta cimma ruwa.
Yau in Allah Ubangiji ya yarda, tunda sun taso da sahi da marjeje ne, cewa kai ralla ya talata za su fara gusawa, za su biyo ta da magaran suci, da magaran ta zamanto akan hanyar ci. Amma kada ya kasance mutanenmu ko wata tsangoma ko wani dama abin da suke so kenan. Mu ba kanmu lahiya, Allah Ubangiji ya raka su huta su bar mana kasar mu, shi muka nema wurin Allah kuma Allah ya bamu. To muna jin hankalin mutane, kuma mun san mutanen da magaran da biyayya da da'a da ladabi, kuma a wakil matsayin mu na wakilai dole mu gaya musu kuma shi yasa muka yi amfani da wannan kawoyin labaru dan mu gaya ma kowa cewa yau suke fara wucewa taran da magaran idan za su zo su wuce koma da wani lokaci ne kawai ido ne naku kowa sa musu ido su wuce dan sai ta su tafiya su koma su tafi kasar da za su tafi
sojojin za su fara wucewa ta nan da magaran sai dai koda zuwa yau da safe ma babu dai wani alama na wani al'amari na ko hargitsi ko wani abu na an kula ma da wucewar ta su Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari da wannan rahoton Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada Mr. Ola Olukayede tsohon sakataren hukumar EFCC a lokacin Ibrahim Magu da gwamnatin shugaba Buhari ya takura a matsayin sabon shugaban hukumar wannan nadin dai na da baibaye ne da cece kuce da dama saboda wasu suna sukar shi da rashin cancanta da kuma karya dokokin da ta kafa EFCC a yayin da gwamnati dai ta dage cewa ya cancanta A hira da wakilin mu Abuja Umar Faruku Musa wani tsohon jami'in EFCC Malam Muhammad Ismail Tanko ya bayyana cewa akwai nakasu da zai faru a yaki da cin hanci da rashawa a wannan nadi ga dai tattaunawar ta su
Ungulice ta koma gidanta na tsamiya inda ya riga ya yi aiki da tsohon Chairman Ibrahim Magu a matsayinsa na chief of staff sinsa daga baya kuma ya zama sakatare na kwamishi to wannan zai ya zama kamar magana ce ta wai dakan daka shi kataka abin da ya kamata shi shugaban kasa yayi ya duba a ainihin yaran gidan wanda ake cewa course 1 wato wanda sune sawun farko na daukan wannan ai wanda akalla a lokacin an dau mutum 100 aka tantance su suka zama mutum 94 suka hadu da ainihin wanda suka samu a gidan mutum 23 saboda haka wannan course 1 sun yi training su mutum 117 to har wa yau a cikin wannan 117 ya kamata ya tantance ya zabu waye ya kamata ya rike gidan amma kawo Olufayo je ko kaman da ta kawo Ibrahim Magu ne a wannan gida kuma kawo Ibrahim Magu to an koma gidan jiya menene gidan jiya har yanzu dai iyayen gidan mu su suke mulkin mu saboda haka wannan ni shine abin da zan faɗa magana ta farko wanda ya aiki da wannan gidan akalla tsawon shekara 19 irin takun da ban fahimta ba
shin ga dokar kafa EFCC an yadda wanda ba jami'in tsaro ba ya shugabance ta a kowane irin mataki a kowane irin rukuni
a dole sai ma'aikacin tsaro wanda yake sabin ko wanda yake retired to kuma bare ma yanzu ai gidan ya kai matsayin da ka za ta haifi dan ta cikin kishin kayanta ma'ana a cikin ɗan gidan ya kamata a ɗauka a yi wannan a ci gaba da wannan shugabanci
to yanzu me nadin wannan Olukayede din zai haifar ga gwagwarmaya ko kwazo ko sha'awar aikin da jami'an EFCC din za su yi akan yaƙi da cin hanci da rashawa
wato abin da ni ganowa har yanzu dai bata canja zani ba menene bata canja ni ba dai za a dauko wani daga waje a zo a bashi limancin gidanka to kaga ana tafafan mamu ba za a wayi gari a sau za a rasa mamu domin a yanzu ma ya aka kare gidan ya zama business center ai
kamar yaya
ai yanzu Najeriya sai dai a ce economy and financial business center commission
saboda me
abubuwa da yawa ana taka hakkin mutane ana hada kai da sauran ma'aikata na aiki ana kace mu raba to in baka ce business center ba sai yaushe
a ganin ka shi wannan Olukayede da aka kawo ba zai yaki wannan matsalar ba ta maida EFCC business center kamar da kai zargi
ba zai yi ba
me yasa kake ganin ba zai ba
a ni ban gano ta ba
bai da kwarewa ne ko bai da natsuwa ko bai da cancanta ne yake sa kake ganin haka
wato ni ba zan iya ba da bayanin ainihin yanayinsa ba amma in ka duba ta inda sanayyarsa take a gidan wato tushen sanayyarsa a gidan to anan na shakka in da wannan tsohon shugaba ne har ya bashi wannan mukamai suka yi aiki kuma a ce wai yau shi ne wannan a'a to akwai sauran rina haka ba
to a gaida Umar Faruku Musa a wannan tattaunawar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo muna rahoto na musamman akan kokarin da hukumomi ke yi wurin shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya.
Rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da kasancewa babban kalubale ga ci gaban kasar. a fannoni daban-daban. Yawaitan garkuwa da mutane don karɓar kuɗi ya kasance kamar kasuwanci ga masu yin sa. Kashe-kashen mutane daga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a arewaci da kudancin Najeriya ya zama ruwan dare, inda a yanzu haka jama'a ke zaune cikin fargaba, ba sa iya gudanar da harkokin kasuwanci, noma ko kiwo cikin walwala, lamarin da ya ƙara janyo mummunan talauci ga mafi yawan al'ummar ƙasar. Masu ruwa da tsaki na kan lalabo hanyoyin faɗakar da jama'a matakan fahimtar juna da samun natsuwa, musamman a wuraren da ake samun tashin hankali sanadiyan saɓanin ra'ayin addini, siyasa ko ƙabilanci. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Honorable Musa Ibrahim Ashoms, ya ce zaman lafiya ne kaɗai zai ba hukumomi sukunin ƙirƙiro da matakan ci gaba.
Muna jan hankalin jama'a domin su yi zaman lafiya a yi zamantakewa na lumana na mutunci da adalci, saboda in aka yi haka an fi samun ci gaba, in aka yi haka za a ga cewa mu'amala da mutane ya fi sauki. Amma a ce an zauna a cikin gari a da hargitsi da sauransu, kin ga dole hankalin kowa ya tashi. Saboda haka muke kira a matsayin mu na gwamnatin jihar Plateau a karkashin shugabancin mai girma gwamna Kallam Manasa Mustuwan, ga 'yan al'umman jihar Plateau da kowa da ke jihar Plateau, a yi zaman lafiya da zamantakewa, a yi zaman lafiya, kuma muna roƙon Allah ya ba mu lafiya.
Akwai waɗansu sabbin matakai da za ku sa domin ganin cewa mutane sun fahimci juna, sannan kuma sun rungumi wannan zaman lafiya?
Da farko, malaman addini da kuma malaman gargajiya da shugabannin unguwanni su ma suna da rawar da za su taka a domin zaman lafiya ba harka ce ta mutum guda ba. In gwamnati ta ce a yi zaman lafiya, ko mutane suka ce ba za su yi ba, kaga ba za a tozarta musu ba. Saboda haka yana da kyau kowa ya gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki. Domin kwanakin baya in kika je wani unguwanni a jihar Plateau, za ki ga da musulmai da kiristoci, amma yau an ware gari, an ware gari, ga wayannan suna hagu, wayancan suna dama. Duk da za ka ga akwai abubuwa da yawa da za ka ke morarsu, yanzu ba za ka more su kamar da kake yi ba da. Ko kun aka zo gari aka ce an fada, sai ki ga mutane sun watse. To ya fi sauki a ce ana zaman lafiya, ya fi sauki a ce jama'a su ma sun gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki. To misali, mu muna tunani da farko sai mutane sun yadda da kansu cewa za a yi zaman lafiya. In ba su yadda ba, to ko ma wani irin harka ce ka kirkiro ba zai kawo zaman lafiya ba. Amma a matsayin mu na gwamnati ba za mu naɗa hannu mu bar mutane su tada sauran hankali ba. A kungiya da kika sani wanda ake kira Operation Rambo, muna kokarin farfado da ita.
Wato wannan kungiyar tsaro kenan.
Tsaro na Operation Rambo, kuma za a dawo da ita, kuma a farfado da ita, saboda za a kawo mutane daga unguwanni da kuma su 'yan banga da 'yan sintiri, su ma za mu karfafa su saboda maganar zaman lafiya. Amma inda na faɗa, in malaman addini, malaman gargajiya masu sarauta da kuma shugabannin unguwanni da kuma su jama'an kansu in suka yadda a yi zaman lafiya, zaman lafiya za ta samu.
A kwanan nan ne rundunar tsaro da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta yi nasarar cafke mutane da dama waɗanda ta zarga da aikata laifuka daban-daban da suka haɗa da kashe-kashen mutane, fashi da makami, garkuwa da mutane da sauransu. Malam Sani Suleiman da ke aikin zaman lafiya ya ce hurumin jami'an tsaro ne, musamman ma 'yan sanda, su kamo masu laifi don hukunta su.
Jami'an tsaro muka kalli 'yan sanda ta hannu ɗaya, suna da alhakin gudanar da aikinsu ta kama waɗanda suka aikata laifi da kuma gudanar da dukkan binciken da ya kamata su yi a cikin wasu awoyi ko lokaci takaitacce, ba tare da sun wulakantar da ɗan adam takan wanda suka kama ba, sannan su hanzarta gabatar da su masu wanda ake zargi da laifi a gaban kotu. Dukkan wani wanda ake zargi da laifi, to ƙa'idar doka tana kallon shi a matsayin wanda bai aikata laifi ba har sai in shari'a ta tabbatar da wannan laifin. Kamar jihar Plateau misali, mu ce irin tashi-tashen kulan da ake samu da abubuwan da suke faruwa a wasu yankuna na ƙananan hukumomi, ko kuma kamar jihar Katsina da na faɗa ɗazu, da kuma ma wasu jihohin irin su har a kudancin Najeriya, irin su jihar Imo da makamantansu. To akan samu ko dai aikata kisa na mutane, ko kuma kai hari ga wasu garuruwa da makamantansu, wanda mukan ga yanayin yakan kai ga har aikin yakan wuce aikin yau da gobe na 'yan sanda, har sai an kai ga an kawo sojoji domin samar da abin da Turanci ake kira peacekeeping. Wasu lokuta matakan da jami'an tsaron sukan ɗauka yakan zama mataki ne na ba sani ba sabo, domin kauce ma ƙara ta'azzaran yanayi To a cikin yanayin aiki da nakan yi da jami'an tsaro akwai tattaunawa da muka taba yi da ya shafi irin wannan yanayi misali yadda jami'an tsaro za su zo su killace wani yanki na al'umma da wani abu ya faru su kuma kama dukkan wanda suka iya samu su kama a lokacin bayanin da su jami'an tsaro suke a gefen su shine cewa sukan tsinci kansu wani lokaci a yanayin aiki wanda suna da bayanai ingantattu ne da wannan laifi ya faru amma kuma sun kasa samun haɗin kan da suke bukata na yadda al'umma za su taimaka musu don isa ga wanda suka aikata laifin to yayin da suka yi kan mai uwa da wabi wannan yana ba su damar mutanen da suka kakkama kowa bai son ya zama ya zauna a hannun jami'an tsaro so wannan yakan sa mutane su bude baki su ba su bayanan da suke nema so hakan yakan taimaka musu gurin yin bincike wanda daga baya sukan zo su saki waɗanda suka kakkama
sau da dama ana zargin jami'an tsaron da aikata ba daidai ba ta hanyar cin zarafin waɗanda suke zargi da laifin kafin su kai su gaban hukumar da za ta yanke musu hukunci Mr. Kichime Goyon Gwatau, mai sharhi kan lamura kuma ke fafutukar samar wa 'yan adam 'yanci, ya ce akwai ƙayyadadden lokacin da ya kamata mai laifi ya kasance a hannun jami'an tsaro.
Kwanan mun ji rahoto da shi Oga Oya James, mai magana da yawun Operation Safe Haven na Jos, operation din da suke mata lakabin haƙorin damisa, ya ce sun yi kamu har mutum 91. Special operations suna da yanci su kama wanda aka zarga don su mika wa 'yan sanda. Su kuma 'yan sanda doka riga ya ba su. Su ma nan da nan dole ne su gabatar da mutumin da ake zarga gaban kotu. Kada ya wuce kwana ɗaya biyu idan ya zama dole kwana na uku sun yi hakan. Gwamnati ta tabbatar da cewa daga yau babu ɗan sanda ko soji. Da zai kama wani da ake masa zarge kai ko da shi ne ya yi laifin idan kotu ba ta riga ta yanka shari'a akan ya yi laifin ba to bai yi ba ne kawai saboda haka kundin ƙasa na Najeriya ta ce daga ila yau daga yanzu zuwa gaba muna buƙatar gwamnati ta tabbata cewa duk wani sharkwatar 'yan sanda ko kuma sashen hukumar sojoji rundunar sojoji da ta kama wani a tabbata an gabatar da shi gaban kotu saboda so da yawa ana cin mutuncin 'yan Najeriya ƙasashe na duniya diplomatic corps masu yawon shakatawa tourism da kuma tourist gaba da idan muka ci gaba da irin wannan halaye shine yake kawo saka sunan Najeriya a cikin ƙasashe da ba sa ɗaukaka rayuwar dan adam to kin ga wannan yana kawo mana ci baya
yayin da al'umma ke kokawa kan rashin tsaron su ma jami'an tsaro na fuskantar barazanar rasa rayukansu yayin gudanar da aikin su inda sau da dama 'yan bindiga ke yi musu kwanton bauna su hallaka su domin kaucewa shiga hannun hukumomin tsaro malam Sani Suleiman ya buƙaci jama'a su rungumi zaman lafiya
wato laifi ba shi da addini ko kabila dan haka akwai krista masu aikata laifi akwai musulmai masu aikata laifi kaman kuma sauran kabilu da na faɗa dan haka idan mabiya addinai daban-daban da al'umma daga kabilu daban-daban suka haɗa kansu cewa su al'umma ne 'yan adam ne kuma duk wani mai aikata laifi a cikin su baya yi da sunansu ko da yawunsu kuma wannan aikata laifin yana haifar da ci gaba da koma baya gare su to haka zai taimaka al'ummai su yi aiki tare da jami'an tsaro don magance waɗannan ɓata garin da suke cikin su
masu iya magana dai na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki wasu ma kan ƙara da cewa ya fi sarkin ma da kansa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoto yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba
to a wannan sati ne aka yaye kallabin zaben yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle na duniya na shekara 2023 a gabanin gudanar da bikin bada kyauta ma wanda suka yi fice hukumar wasan guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tabbatar da sunayen mata guda 11 a bangaren mata haka kuma bangaren maza sunayen da aka zakulo din kuwa ya biyo bayan fafatawar da ya gudana ne a kasar Budapest suna matan ku sun hada hadda Tigis Asefa yar kasar Habasha wanda ita ce sanoniyar duniya yar gudun fanfaliki a bangaren mata, sai Fimke Bol yar kasar Netherlands yar gudun tsallake shinge na mita 400, sai Sharika Jackson mai gudun mita 100 da kuma 200 yar kasar Jamaica. Akwai Fes Kipyongo yar kasar Kenya, akwai Haruka Kitaguchi wato sanoniyar jifa da mashi ta duniya yar kasar Japan, da akwai Yaroslava Makuchik yar kasar Ukraine mai tsallen high jump, sai Maria Perez yar kasar Spania sanoniyar tafiya da sauri na tsawon kilomita 20 da kuma 35, da akwai Gudab Tsegay sanoniyar gudun mita 10,000 a duniya, da kuma Shek Kari Richardson yar gudun mita 100 da kuma 200, da kuma Elima Rogers mai tsallen triple jump yar kasar Venezuela, da kuma Winfred Yavi. Idan muka wayewaye bangaren maza, akwai Niraj Chopra dan kasar India, sarkin jifa da mashi wato javelin, sai Ryan Cruiser sarkin jifa da mulmulallen karfe dan kasar Amurka, sai kuma Mondo Duplantis mai tsallen pole vault. Akwai Sufwan El Bakli dan kasar Morocco mai gudun triple chase na mita 300, da kuma Jacob Imbrinston dan kasar Norway, da akwai Kelvin Kiptum mai gudun fanfaleki dan kasar Kenya. Sauran su ne Noah Lyles mai gudun mita 100 da kuma 200 dan kasar Amurka, da kuma Alvaro Martin dan kasar Spania mai tafiya cikin sauri na tsawon kilomita 20 zuwa 35, da kuma Mitjadis Tontoglu dan tsallen long jump, sai Kirsten Warholm dan kasar Norway mai gudun tsallake shinge na mita 400. Idan muka leka fagen wasan sada zumunta a kwallon kafa na kasa da kasa, a gobe ne idan Allah ya kai za a fafata tsakanin Green Falcons na kasar Saudiya da kuma Super Eagles na kasar Nigeria. Za a gudanar da wasanni a kasar Portugal, rabon da kasashen su buga kwallo a tsakaninsu tun shekarar 2010 a kasar Austria, inda suka buga banza da banza, wato babu ci a tsakaninsu. Fafatar na gobe zai gudana ne da misalin karfe 5 agogon Najeriya. Daga ƙarshe kuma, wani ɗan wasan guje-guje ɗan ƙasar Najeriya mai suna Divine Ododuru, hukumar tantancewa da kuma tabbatar da inganci ta hukumar guje-guje da tsalle-tsalle na duniya ta dakatar da shi har na tsawon shekaru 6 daga dukkan wasannin guje-guje, sabili da kaza cimma gwajin tabbatar da bai yi amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari ba. To da wannan ne kuma nake cewa mu haɗu a wani satin. Abdulwahab Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta gaida Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To a takaice, a yau Alhamis, Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare a zirin Gaza, inda ta sha alwashin cewa babu kakkautawa a lugudan wutar da take yi a yankin da ke karkashin ikon kungiyar Hamas, har sai mayakan sun sako kimanin mutane 150 da suka yi garkuwa da su. Ba za a bude wutar lantarki ba, ba za a bude ruwa ba, kuma babu motar dakon man da za ta shiga yankin har sai an dawo da 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su gida, a cewar ministan makamashin Isra'ila Israel Katz a shafin X, wanda kuma ake kira Twitter. Yayin da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta 5, Yahudawa da yawa a faɗin duniya suna fuskantar barazanar kyama, kama daga birnin New York zuwa London, St. Louis da Sydney. Al'ummar Yahudawa na fuskantar kiyayya da sukan fuskanta a duk lokacin da rikici ya barke a gabas ta tsakiya.
To ban sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare. Sai kuma can da safe za ku ga wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Wamai wadda ta shirya ta kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu ta wannan dare Kila Williams. Baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah babu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.